الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو رانا الخميس ترى قوات زلقعدة وقوما هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم شكرا دبو دايار دالي حدود أربعين أكو واندا إيديدا ترى ga watan 6 shekara ta 2022 miladiya haihuwar annabi Isa dan Maryam alaihi salam za mu ci gaba da karatu ko za mu fara karatu na mustalahul hadith na wannan manzuma takaitacciya wadda ta shahara da al manzumatul baiquniya wadda ana jingina ta ga wani malami da ake kira Taha al-Baiquni ya rubuta ta domin ta yi bayani akan abin da ake kira da mustalahul hadith mana mustalahu ahli al-hadith yare na malaman hadith idan malaman hadisi suka ce sahihun me suke nufi mawqufun me suke nufi shazun mahfuzun to wayannan alfaz da ake samu to shine littafi zai maka bayani kai da kuma abin da ke da alaka da shi shi amfanin wannan fanni zai taimake ka idan ka san shi kai zurfi ka zama mujtahidi a ciki ka kai inda ake kai to duk wani hadisi da kaji zaka iya gane ya tabbata ko bai tabbata ba da ɗaya kenan tabbatuwarsa bangare biyu ne ko bangaren isnadi ko bangaren matani akwai sadda hadisi za a samu isnadin sa lafiya lau yake wannan an wani din nan amma a matani kuma akila a samu nakara ko al-ittirab da abin da ya kama da wannan to dan da shi mai wannan ilimin shi ne zai zo nan yayi aiki sai ya taimake ka amma idan ba ka da shi ba za ka iya gane hadisi kaza ya tabbata ko bai tabbata ba sai ka zo kai ta hujja da hadisai waɗanda ba su inganta ba alhali akwai hadisai dha'ifai akwai mawdu'ai suna nan da yawa kuma an sassaka a cikin littattafai ba matsayin ka na ɗalibin ilimi tashi za ka yi tsaye ka ga cewa ka fahimci wannan fanni idan za ka yi fatawa za ka ja hadisi to sharaɗi ne sai kana da tabbacin cewa ya inganta ko bai inganta ba ko kai in ba malami kake ba kai taqalidi ga wani malami wanda ka aminta da iliminsa kuma ya cancanta a yi taqalidi da shi an gane amma haka kawai ka dinga ɗauka hadisai kana hawa minbari ai annabi ya ce kuma kai ba ka da ilimin maganan nan ta kai ga annabi ko bata kai ba isnadin ya inganta ko bai inganta ba to wannan zaka fada cikin matsala zaka iya fadawa cikin narkon azaba da annabi yayi man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar haka iya shiga ciki duk sanda kace annabi ya ce kuma bai ce ba to sunanka mai yi wa manzon Allah ƙarya to ƙarya mafi muni a duniya yi wa Allah ƙarya sai manzon Allah to shi yasa ya zama wajibi duk hadisin da zaka ja ko kai fatawa ko kai nasiha ko ma me zaka yi to abu na farko zaka dubi isnadi ya inganta ko bai inganta ba bayan an gama da isnadi sai a dibi matani matanin lafiya lau yake wannan lafuzzan hadisin abinda annabi ya faɗa ko aka ce ya aikata shi ake kira matani kamar yadda zamu karanta na uku sai dalalatul hadis alal hukum hukuncin da kake son kai hujja da shi akwai shi ko babu arancin karatun ka ne kai yasa kai zaton akwai alhali babu eh domin dalibai na usulul fiqh suna cewa walaysa kullu dalilin yakunu listidlalu bihi sahiha, ba duk wanda yace Allah ya ce wai da gaske kuma hukuncin ya tabbata ba bisa ga yadda shi yake so shi mai magana. Ba da kaji kawai mutum ya kawo hadisi yayi hujja shikenan wai hujja, akwai sharadi kamin ka ce Allah ya ce ko manzon Allah ya ce, akwai sharuɗa ana kiran su da shurutul istidlal. Ba a kafa hujja sai sun tabbata, an gane wannan. A Sheikh Abdullahi rahimahullahu ta'ala ya rubuta littattafai guda biyu ko zuwa uku, amma biyun ya kawo wannan magana da zamu kawo. Akwai alfiyatul usul, akwai khulasatul usuli, dukkan su littattafai ne na usulul fiqh da ya rubuta rahimahullahu ta'ala. Idan kana son ka san menene usulul fiqh da maganganun malamai da ka'idodi, ya ake gina hukunci, ya ake kafa hujja, ya ake fatawa, ya ake hidda kaza da kaza, to ka karanta su. To a ciki khulasa yana cewa wa shartu listidlal sihhatu sanad fihi li shari'in bila qarhin warat wa an yura muttadhiha dalala fi hukmihi nan fi bihi ijmala wa an yakuna ghayra wa an yakuna mustamirra al-hukmi ghayra mansukhin li ahli al-ilm wa an yakuna rajihan jami'a ma aradahu sayace lil kulli faslur rusima. Acha alfiyatul usul yana cewa wa shartu fi naqli, nan kuma yace wa shartu listidlal, duka abu ɗaya ne. Sharadi kamin ka ce ina da hujja, to sharadi na farko sai abin ya inganta. Dan ka kawo hadisi aka lalaba ashe dhaifi ne, to baka da hujja. Ko hadisi dai na ƙarya, baka da hujja. To kamin ka ce annabi ya ce, ka tabbatar da maganan nan ta tabbata. In aya ce zaka ja, ka tabbatar da ayan nan ta zo ta fuskar tawaturi. Akwai kira'o'i waɗanda ake kira al-qira'atu shaza, malamai sun ce ba a kafa hujja da su wajen tabbatuwar hukunci, sai dai a yi amfani da su wajen fassara ma'ana ta aya ko wata kalma. To alhamdulillah mu Qur'aninmu da ke hannunmu dukkaninsa mutawatiri ne, amma idan kana karanta littattafan tafsiri to zaka yi ta ganin ayoyi ana kawowa na wasu qira'o'i waɗanda yake shawazini. To sharadin Qur'ani ya zan abinda zaka karanta na aya yana da tawaturi, mai da tawaturi ba yaba yawa. Amma in cikin Qur'anin nan da ke hannunmu ka dauko aya, to sharadi ɗaya ya samu. Yanzu abinda ake kalubalanta ka da shi sauran sharuɗa da za a faɗa. In ka ce Allah ya ce, eh tabbas ya ce, to sai mi kuma? Za mu gazgata ka tunda Qur'ani ka ja kuma mutawatir ne. Awa shi hadisi, duk hadisin da zaka ja sai kana da tabbacin ya inganta ko ka dogara ga wani malami, ba malami kake ba, ka dauke littattafan hadisai irin su littattafan al-Imam al-Bukhari, su al-Imam Muslim, su Yahya ibn Ma'in, su Ahmad ibn Hanbal da sauransu. In kai yo kasa kasa suna nan da yawa malaman hadisi irin su Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah har zuwa kansu a Sheikhul Albani rahimahullah, sai ka dauki littattafan su sai ka karanta ka ja hadisi ka ce to Ibn Taymiyyah ya ce hadisin ne ya inganta, to abinda kai ta kalidanci ba ilimi ka fada ba. In ka ce Albani ya inganta, ta kalidanci kai, zaka ji ana cewa sahahul Albani, to kullu hadha taqalidu. Abinda Albani yayi sai in kayi shi, to sannan za a ce kayi aikin ilimi. in ka dauko silsilatul ahadisi sahiha ko adhaifa zaka ga in ya kawo matanin hadisi to zai ta magana akan isnadin sa ya zo ta hanyar wani wanin nan shine wani yana da matsala kaza malamai sun ce kaza sai ya tattara su kakab daga karshe sai ya ce to wal hadisu ala hadha dha'ifu ko sahihu to shi ake bukata gare ka amma in baka iya sai ka zama muqallidun eh to sharadi na farko kenan sharadi na biyu wa an yura muttadihad dalala sannan hukuncin da kake son ka tabbatar a ayan ko a hadisin yanzu akwai shi baro baro ba sai an yi lalabe ba ba sai an zura tunani sannan za a gano cewa eh ayan nan tana iya daukar kaza to wannan baka da hujja ko in mun kalli hadisin nan ta wace ta wata fuska lalle zai iya daukar abin da ka ambata to wannan baka da hujja dole sai ya zamo wadihud dalala sai an samu wuduhud dalala kan nasi sannan ya zama ba mansuhi bane cikin hadisi akwai mansukhai wadanda an shafe su ba aiki da su kuma suna nan cikin littattafai ayoyi akwai mansukhai suna nan sannan kuma na hudu yace wa an yakuna rajihan jami'a ma aradahu kuma yanzu hujjan nan taka duk ta fi sauran riwayoyi da sun gaci karo da ita karfi idan ka kawo hadisi wancan ma ya kawo ya saba ma abin da kai kake dauke da shi amma da naka da nashi ba wanda yafi wani karfi to babu mai hujja cikin ku yanzu sai a ce an samu ta'arudul adilla eh yanzu sai a baiwa malamai mujtahidai sai su yi tarjihi an samu ta'arudul adilla kenan so da haka ka kawo hadisi wancan ma ya kawo kai ya tabbatar da kaza shi nashi ya kora abin aka duba aka ga duk mustawar hadisan ɗaya ne ta fuskar ƙarhi to da kai da shi ba wanda adda hujja sai dai a koma ga wasu dalilai na daban ko su taimaka maka ya kashe ka ko kai su taimaka maka ka sai amma a iya hadisan ba wanda adda hujja cikin ku yanzu sai a aje hadisan sai a koma gefe alalabo qara'in ko wasu dalilai wa'inda za su goya mai baya ko su goya ma baya to duk wanda dalilai su ake kira da murajjihatu to nan ne sai ka ji malamai sun ce kaza yafi kaza karfi ra'ayi kaza shine arjahu na batar an gane to aikin ba wai na wasa bane da kake jin dai ana cewa annabi ya ce ba wai haka dai ake shan ruwa a aje tsoro Allah a gyara to wannan kenan karkace annabi ya ce kana kwankwanton wai abin nan hadisi ne ko ba hadisi bane wannan haramun ne kaje ka bincika in ka tabbatar da eh annabi ya faɗa to sai kaje ka gaya wa mutane saboda na farko karkawa annabi ƙarya na biyu karka dora mutane akan bata duk sanda ka dora mutane akan abin da ba shari'a bane ba shari'ar manzon Allah bane ka ci amanarsu ko ba haka ba shi yasa malaman fiqh suka ce in jahili yayi maka fatawa kai hasara wata rai ko wani abin amfani naka to ya biya ka diya ko ba haka ba mutum ne yana dauke da azumi bai da lafiya shi jahili ne sai ce karamaka laban da lafiya ya za a yi min fatawa ga inda azumi ce ina ai ba rukusa sai ka kai azumin nan ce to babu wata aya ko wata fatawa mai ta malamai ce ina sai ya ja yin mutu to za ka biya diya an gane za ka biya shi diya to sai an kula da irin wayannan abubuwa to wannan fanni ne mai matuƙar muhimmanci Allah ya sa mu dace malam yace abda'u bil hamdi musalliyan ala muhammadin khayri nabiyyin ursila wa zimi naqsamil hadisi idda wa kullu wahidin ata wa hadda awwaluha sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushadha aw yu'al yarwihi adlun dhabitun an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi wal hasanul ma'rufu turqan wa gada rijaluhu lakas sahihi ishtaharat wa kullu ma'a rutbatil husni qasur fahuwa dha'ifu wa huwa aqsa man kasur wa ma udifa lin nabil marfu'u wa ma li tabi'in huwa al maqtu'u wal musnad al muttasil al isnad min rawihi hatta al mustafa wa lam yabin wa ma bi sam'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil mustafa fal muttasil tumalati abda'u ina farawa bil hamdi da godiya ga Allah musalliyan ay hala kauni musalliyan wannan musalliyan zai iya zama wa khabaru kana muqaddar ay hala kauni musalliyan halin kasancewa ta ina mai yin salati ala muhammadin bisa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama sai ce khairi nabiyin shine mafi alkhairin wato kowane annabi ba wani annabi da za a kwatanta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ursila wanda aka aiko wazi wannan manzuma wannan ismul ishara ne yana ishara ne zuwa ga al mutaqarriru fi zihin abinda ya tabbata a kwakwalwa lokacin ba manzuma din to amma kwakwalwar shi ta hararo abinda zai fada domin asali a ka'idan nahwu al ishara takunu ila al hissi ko lil hissi tana kasancewa ne ga abinda ake gani ba abinda babu ba to amma sai ishara zuwa ga abinda yake ya tabbata a cikin kwakwalwa tai shine na abin da yake son ya kawo na musalahul hadis to shi yasa tun farko sai ishara zuwa ga wannan abin saboda ya riga ya shirya ya tara abin yanzu abin da ya rage kawai ya ci gaba da tsara su a waƙe yana shishirya su to shi yasa yace wazi wannan manzuma min qasamil hadisi idda wato ta kunshi idda ma'ana iddatun wani adadi min daga aqsamil hadisi an yi naqalu harakati hamza ila sakin qabla saboda wazani asalin sa min aqsamil hadis to in ka fada haka a ka'idan malaman arut to baitin kallewa zai to shi yasa sai aka yi naqalu abinda ake kira naqalu harakatil hamza ila sakin qabla to sai ce daga karkasuwar hadisai hadisai yana da anwa'u daban-daban yana da aqsam da yawa wanda sun fi 40 da wani abu to shi yayi kokari ya kawo wajen 30 da wani abu a cikin ɗan wannan manzuma amma asali hadisi ko dai ya zama sahihi ko ya zama da'ifi to biyun nan su ne aka kakkasa suka yi rassa suka yi rassa har suka yi yawa suka kai ga wancan adadi sai ce wa kullu wahidin kowanne daga cikin aqsamu din nan ata yazo wa haddahu wa wawul ma'iyya yazo tare da ta'rifin sa al haddu bi ma'ana at ta'rif haddid kaza bi ma'ana arif kaza arifin nahawa akan ce haddidin nahawa yi mana ta'rifin nahawu to kowani zaka ga sai ya kawo maka ta'rifin sa an gani amma ba bai kula da kawo misali ba wannan sai in mun shiga cikin misbahur rawi ta mala abdullahi gwandu shi in yazo ya kawo maka ta'arifi kuma sai ya dauko hadisin ya baka misali to almuhimmu nan wannan manzuma mu yi kokari mu fahimci yaren da kuma ta'arifatu din sai da an shiga misbahur rawi to ana kawo misali ka san abin da ake nufi da an ce alhadisul mawquf sai aka kawo misali zaka iya ganewa nan babu misali saboda ya takaita littafin kware da gaske to shine sai fara da na farko kashi na farko sai ya ce as-sahihu hadisi na farko shine mubtada awwaluha shine na farkon su as-sahihu wanda ake kira sahihi awwaluha shine na farkon wayancin a ƙasa mu din kenan shi za a fara shi za a fara yi mana ta'arifin sa ma huwa sahihu a wurin malaman mustalahul hadith sai ya ce to ga ta'arifin sa wa huwa shine mattasal isnaduhu shine duk hadisin da isnadin shi ya sadu wani ya ji daga wani wani ya ji daga wani wani ya ji daga wani har zuwa ga manzon Allah kuma dukkanin su kowa ya ji ga malamin sa kowa ya tabbata ya ji daga malamin sa to wannan shi ake kira da ittisalus sanad shine sharadi na farko in kana son ka gano hadisi ya inganta to sai an bincike ittisalus sanad wannan haddasani an wani din nan shin shi wani din nan da gaskiya ji daga wani shi wannan da gaskiya ji daga wani shi wannan da gaskiya ji daga wani to sai ka gama wannan bincike an samu sharadi na farko kenan na biyu walam yushadza kuma hadisin nan bai zama shazzun ba shi shuzuzi ana samu ne a isnadi idan an ce ash-shuzuz shine mukhalafatu siqatu as-siqat ko man huwa awsaqu minhu shine amintacce ya saba ma wanda ya fi shi zama siqa shi wannan siqa ne wannan ma siqa ne amma wannan ya zama siqa sai wannan ya saba masa to shi wannan hadisin sa ya zama shaz kamar sallalo misali riwayoyi daga Imam Malik shi Abdurrahman ibn al-Qasim rahimahullahu ta'ala cikin al-majira al-Imam Malik shi kade ya ruwaito fatawa ko kuma hukunci na yin sallalo daga malamin sa al-Imam Malik amma su malan ashhab sun saba masa su Abdullah ibn Wahab sun saba masa su ibnul hakam sun saba masa su kusan biyar su kuma sai suka ruwaito daga maliku cewa ana qabdu sannan shi abdurrahman siqani su wayannan su ma siqatu ne kowannan su siqani to tunda shi kadai ne su kuma suna da yawa sai malamai suka ce riwayar sa ta zama shaza so da ka ba aiki da ita bai halatta ka ce maliku ya ce ai sadalo ba wannan riwaya ce shaza ce me yasa saboda shi abdurrahman ya saba ma as-siqat sun kai su biyar ko hudu to wannan shi ake nufi da shuzuzi to kuma washazu kuma da'ifun la yuhtajju bihi wa la yu'malu bihi ba a kafa hujja da shi ba a istidlali da hadisi shaz ba ka cewa zan kawo hujjar sadalu me hujjar ka cikin mudawwana an ce al-Imam Malik ya ce kaza 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 ce ayya ai riwaya ka bata tabbata ba to shi ne abinda malai yake faɗa insha Allah ta'ala in muka kai misbahur rawi duk zai ba mu misali ya kawo maka ta'arifi sai ce maka to ga misali shikenan au yu'al ko kuma ya zan ba illan tashi ba ya zan ba ya da wata illa qadiha illa kashi biyu ce akwai illatun qadihatun ko fil isnadi ko fil matani. A isnadi kama a samu rawi muttahamun bil kadhibi, ba ga yawa annabi ƙarya ba, amma an ga ana tuhumar yanawa annabi saboda an ga yawa aboki ne ƙarya, yawa makwabci ne ƙarya, yawa alajiwa ne ƙarya, yawa alajiwa ne ƙarya. Sai ya ce annabi ya ce, yanzu shi ake kira muttahamun bil kadhibi, ana tuhumar zai iya wa annabi tun da yawa wasu. Saboda haka in ya ce annabi ya ce, babu ruwanmu da magana ce, mutumin banza ne tunda ba adili na ba. To kaga illa kenan, illa a isnadi. Haka ana samun illa a matani, ka ba a samu ittirabi da sauransu. To don ka san harkar karatu ba haraka ce ta wasa ba. To shi ne ya ce adulun, wanda a adili, sharaɗi na uku ya ruwihi, ya zan shi ya ruwaito maganan nan. Ya zan shi ya ruwaito ta. Kina wanda ya ruwaito ta in ba adili na ba, to hadisin ya roshi. A isnadi a samu mutum bakwai, shida dukkaninsu siqatu ne, amintattu ne, amma ɗayan kawai an makareci, to duk hadisin ya roshi gaba ɗaya. Labarin ai watsi da shi saboda mutum ɗaya, saboda ba adili ba ne. Waye adili? Suka ce wal adlu man yajtanibul kaba'ira wa yattaqi fil ghalibi saghaira wa ma ubiha wa huwa fil iyani yaqadahu fi muru'atil insani. Adili man yajtanibul kaba'ira, wanda duk wata kabira bai aikata ta ba, ko kusa gare ta ma bai, bai mayin kusa ga ƙarya bale shi ƙarya, bai kusa ga yaudara bale shi yaudara, bai kusa ga zina, bai kusa ga shan giya, bai kusa ga cin haram, duk abin da yake kabira. Ƙanana kuma inda ba su kai kabirai ba, to mafi yawa yana nisantarsu, ƴan kaɗan yake aikatawa. Amma mafi yawa ba ya yi, saga'ir kenan. Sannan wa ma ubiha, abinda kuma an ka ce halat ne, an halatta mai yayi, amma ya qadahu fi muru'atil insani, yin shi yana kawo suka ga mutuncin mai yin shi, to yin sa yana rushe masa adala. Abu ko da halat ne, in dai ga al'adan mutane yin sa ana daukar masu yin shi. Kamar misali, kana limamin unguwa, da rana sai a ga ka riƙo hannun mataka kuna yawo, ka ji ya ce a'a, to haramun ne? Amma a wurin mutane ba, su a wurin mutane ka ga wannan abun. To limamin da ke yin wannan ba adali na ba, duk da abin da ya halatta ne. Ko ba haka ba? Ko kuma yana tahiya babu hula. Su kuma mutane sun al'adantu, duk wanda ke sa hula mutumin kirki ne, shi ko bai sa hula? In ka je wasu wurare ma na san akwai inda in baka da hula ma ba a sa ka limanci. To wanda bai sa hula, malamai suka ce ba adili na ba, a inda an ka ɗauki sa hula da kima da mahimmanci. In ya kawo shaida ba a karɓa, in ya ce ya ga wata ba a ɗauka azumi ba a ajewa, in ya kawo magana ba a amsa. To suna nan da yawa. To shi ne ya ruwihi adlun, sharaɗi na gaba dhabitun, kuma ya zama mai cikakkiya hadda yana da dhabtu, imma dhabtu sadar ko dhabtu kitab. Dr. Sadar shi ne abin da ya haddace cikin zuciyarsa baya manta. Sai an samu wannan sharaɗin. Ba wai a ba shi hadisi yau gobe a tambaye shi kuma babu ba. In kuma rubutawa ya yi kuma, to yana iya rubutawa daidai kuma ya tsare littafin nan, ba tare da littafin ya samu matsala ba. In ya zan rubutawa shi kai, amma an gano cewa yana sakaci, duk inda ya ga dama yana aje littafin ko kila littafin a yi mai kura ko a zuba mai ruwa to ba a dogara ga riwayar sa dan yana da sakaci yana da tasahuli to ya danganta da wace irin har da yake su can da zamanin marwayata akwai wadanda rubutawa suke Allah ya ba su saurin rubutu in sun zo makaranta duk abinda malamin su ya bada sun rubuci duka sai su je sai su tana da wannan rubutun akwai wadanda su kuma yan baiwa ne duk abinda shehu ya bada sun rike sun haddace gobe in ka tambaye su duk karatun nan da an kai na awa uku suna kawo mashi ga kai ko ba haka bane tsaro dabbe kenan duk an samu haka suke to wanda ke daga fala ko in yazo makaranta ana karatu yana bacci duk wayannan ba doka riwayar su eh wala ga ka sa aboki ka ana karatu yana gangada to karkace wai mi malam yace ka sa wa matsala ba dalila ba baya da dabdu eh mugaffalun ni mutasahilun ni sannan an mislihi kuma ya ruwaito maganan nan daga irin sa yadda yake dabit adilun to malamin sa ma dole ya zama haka malamin sa ma dole ya zama haka har zuwa ga manzon Allah kuma mu'tamadun wanda ana dogara fi dabtihi fa shi dabt din yana da muhimmanci fa saboda zaran kwakwalwarka da da matsala to sai kawo mutane banna ba haga akwai irin su Abdullahi ibn Lahiya manyan malaman hadisai ne fa amma sai samu matsala yayi gobara a labararin sa tun daga lokacin sai malamai suka rufe shafin sa duk riwayar da ya bayar bayan gobaran nan ba a karbar ta ka tausaya mai go da ya kai abin tausayi duk riwayar da yayi amma riwayar da ya kamin gobara ana karba saboda takatsantsan don a kiyaye martaban manzon Allah don kasancewa annabi ya ce ba wasa bane in baka shirya baka jayi ba dole sai kai wa'azi ba babu inda aya ta ce wani dole sai kai wa'azi ko akwai to malamai an gace su to kai malami kake Allah ya tausaya mana wa naqalihi wanda ana dogara ga abin da ya naqalto ba wanda in an ce wa hada muku maganan wani indai wani ne akwai matsala to ba shi ake magana ba a wanda da zaran ya fadi magana za a ce indai wani ne kaje ya fadi magana to abin nan tabbas haka yake to wannan jama'a sun aminta da shi mu'tamadun ne fi dabbihi wa naqalihi an yarda da hardasa in ya haddace baya mantawa baya da tasahuli baya da gafala da sauransu to wannan shine ta'arifi na alhadisu as-sahih sai alhasan ko wanda akan sa zamu tsaya saboda lokaci walhasanu to duk sanda kaji an ce hadha hadisun sahih to abinda ake nufi sai da ya cika wayannan sharuɗa to hanyar da ake son kai ma ka bi kenan in ka ga hadisi a littafi ya birge ka ya baka sha'awa to kamin kai fatawa da shi sai ka tabbatar da ya cika wayannan sharuɗa su ash-shurutul hadisi sahih sai ce wal hasan hadisi hasan al ma'ruf wanda wani reshe ne na hadisi sahihi shine alhasan shine mai kyau shine alma'ruf wanda an ka san shi turukan da hanyoyi daban-daban yazo da hanya kaza ya ma'ana an san hanyoyin sa kamar dai wancan da ya gabata haka yake an gane an san wanda ya ruwaice shi an san malamin an san wato halin sa adalarsa da sauransu ba matsala amma kuma sai ce wa gadat rijalu mazajen sa sun kasance ishtaharat sun shahara amma la sahihi bas kai shaharan rijalus sahihi ba an gani yawa to shi ake kira da alhadisu alhasan ma'ana yadda rijalu na as-sahihi suka kai koli wajen tamamu dabdi to shi na hasan ba haka bane an gani a lokacin da aka samu rawi yana da dabdu amma dabdun bai kai na rijalu sahihi ba bai da ƙarfi sosai akwai shi din akwai hardat ba wai babu ta ba amma ba ta da ƙarfi to sai a ce hadisin sa hasani ne wai bai kai mataki a kira shi sahihi ba saboda baya da kuwa baya da ƙarfi baya da nagarta wadda ake bukata na haddace abubuwa saboda haka haddasa tana dan da khifa ba ta da ƙarfi sosai to a wannan sharadin kawai sun ka bambanta amma duk sauran sharuɗa na rijalus sahihi rijalul hasan sun yi tarayya da shi anan to sai ce wa kullu dukkanin hadisin da kasura ya taƙaita ar-rutubatul husni bai kai matakin a kira shi ma hadisi hasan ba to fa huwa dha'if wannan shi ake kira dha'ifi da zaran hadisi darajar shi bata kai a kira shi hasan ba to dha'ifi ne kira shi dadi an samu rawi mai dha'ifu dhabt mai raunin harda adili ne amma kuma harda su tana da matsala yana da tasahuli yana da gafala to sai a kira hadisin sa dha'ifi sai a kira hadisin sa dha'ifi to wannan shine sai ce wahawa a kasaman kaso to shi hadisi dha'ifi kasur ya yawaita a kasaman wajen karkasuwarsa shi ma malamai sun karkasa shi kashi-kashi an gani akwai shazun akwai munkar akwai almardud akwai almuttarib da makamantansu an dun malamai sun yi bayani shi ma dha'ifi yana da nashi a kasamu kamar yadda shi ma sahihi yana da nashi aka samu kaga an fara da alhasan alhasan reshe ne na as-sahih amma wajen kafa hujja wajen aiki kai wajen aiki da alhasan da as-sahih da dai ne amma inda amfanin sahihi zai zo an samu ta'arud kai ka zo da hadisi rijalu din sa rijalu sahihi ne wanda ya zo da hadisi rijalu din shi rijalul hasani ne kuma sun samu cin karo kun san da zo mu yi bayanin murajjihatu to sai a rinja yadda mai rijalu sahihi akan wannan amma in ba ta'arudi to wajen aiki duk ɗaya ne ba bambanci kowannensu ya tabbata zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma tunda wannan ya fi ƙarfi to sai a fara gabatar da shi to in ban dawo sai mu tashi baiti na bakwai wa ma udifa lin nabil marfu'u wa ma li tabi'in huwa al maqtu'u Allah ya samu dace subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik na'am wannan istilahi ne na wasu malamai bi ma'ana ta wata fuska hasan ne ta wata fuska sahihi to shi ne sai su ce hasanun sahihi akwai fuskar da an kalla za a ce hasan ne wata fuska an kalla a ce sahihi to shi yasa sai su zo sai su ce hadisin hasanun sahihi bi itibari kowace fuska an kalli kowace fuska to sai a kalli fuska da ta fi ƙarfi sai a bashi hukunci da ita in ta hasanin ta fi ƙarfi sai a yi aiki da ita in ta sahihin ta fi ƙarfi sai a yi aiki da ita kace
sahihun yahi sahihun inganci
a ba ka nna ba eh ko alama shi al-imam at-tirmidhi shike da wannan istilahi to malamai sun yi sharhi akan abin da yake nufi abin da suka faɗa kenan dan ka duba jami'u at-tirmidhi shike da wannan istilahi bayan wani hadisi ne wai sunan salaban hasanun sahihun ba ko sahihun hasanun a kawai dai bi mujarra ne istilahi ne ba ka ganin shi a wurinsa shi mai wannan istilahin hadisin da ya ce sahihun ya fi ƙarfi a wurinsa sama ga wanda ya ce sahihun hasan don wancan da ya ce sahihun hanya ɗaya gare shi babu ishkali a kanta a wurinsa wanga kuma da ya ce sahihun hasanun to akwai wadda ana ganin kamata a maida hadisin a ce hasan ne bai kai matakin a kira shi sahihi ba istilahi ne kawai ba wai karka baya cikin a kasamul hadis
kenan malam bisa ga irin kamar haka hasanun sahihun din shine kamar bayanin da kai da'i kuma ga marji'i na wa'in
a turukul hadisi za a kalla fuskar da ya zo sahihi sai a duba ya take fuskar da ya zo hasani ya take kasa ana iya samun hadisi yana da hanyoyi goma ya zo ta hanya daga wani da wani ya zo ta wasu hanyoyi daban ta wasu marwaita daban kuma duk hadisin shi ne to shi ne in an kalli wannan sanadin sai a ga kai sai sahihi ne in kuma an kalli wannan fuskar sai a ce hasani to shi ne in ya zo kawai sai ya ce sahihun hasan
sai bisa ga wancan littafi da muka kai da kan wannan baiti da yace na Hamadu bin Jalla
to wannan sai an gama recording tunda zai kamata kai tambaya yanzu mustalahu ake ba tambaya to subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh